بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مدى يمتشن رانا أصبر شاتق والتوات الرمضان شكرا تزبولا لديه للابعين دبقى ما يهجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وندى يجدد نصاب الشدى نوات ماريس 2026 لذا مثلا لاتشن زيكي إريا إيت أجتن برنان تاري نيجيريا أبوجا
مقيم bakwai ga wata.
Bakwai ga wata ne? Ok, afuwan bakwai ga wata. Wannan shi ne darasinmu na 33 kenan insha Allah a cikin darasin suratul baqara. Za mu tashi kai tsaye daga faɗin Allah maɗaukakin sarki aya ta 67. Inda Allah ya ce wa in kana Musa ya kauni inna Allah ya'murukum an tazuru baqara. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
الله بدل في سنة أنا تيجي وده باب بيان أكم لفوقك عند بلو إسرائيل سكين أكيد وانا جيرين جا وانا شيل لي في نوكو لسكين وعلم بدل في سنة كي وانا يكي أو كده بيان أكن تورن كنس da kalilin cewa wajen tambayar kaka uwa ka ta haife ka wanda ya ja musu horo ne sanami daga wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Afwan. Ubangiji ya ce wa in kana Musa bi qaumihi, kuma ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa inna Allaha ya'murukum, lalle Allah yana umurta ku an tambahu baqarata, ku yanka saniya. Kalu, sai suka ce a tattakhiduna huzwa, mu za mu yi wa izgiri. Kala, sai ya ce a'udhu billahi an akuna min aljahili, ina neman Allah ya tsare ni daga zama cikin wawaye. Wannan kisa ta fara da wani yanayi ne ban sha'awa. An fara labarin daga ƙarshe ko kuma an datse shi daga tsakiya, domin asali abin da ya kamata a al'adance da sai a fara da faɗin Allah wa idh qataltu nafsan fadja'atun fiha, ka ambata musu lokacin da kuka kashe wani rai kuka fara jifan junanku kowa yana cewa wani ake zargi wani ake zargi, don wannan shi ne farkon kisa. Amma sai aka bar farkon kisan aka ambace shi can kusa da ƙarshe, saboda nan shi ne asalin mukhalafa, shi ne asalin abin da suka yi na saƙo ɗin. Akwai irin wannan da ya cikin Alƙur'ani, idan Ƙur'ani ya zo ya jinkirta wani abin da a sequence na labari shi ne farko, sai a mai da shi ƙarshe ko tsakiya. Idan muka ɗauki misali kwatankwacin cikin suratul Hud farkonta, inda Allah yake ba mu labarin yadda ya ainihin wato halakar da al'ummar annabi Nuhu. Allah ya ce hatta idza jaa amruna wa fala at-tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man amana. Allah ya ce mene wa ma amana ma'ahu illa qalil. Aga yanzu nan ba shine farkon kisar da ma annabi Nuhu ba, amma kuma sai da aka ambace shi aukoki ba shine farkon kisar halakar da su ba, sai da aka ambaci wannan batu akan cewa yayin da ruwa ya zo aka ce to ka ɗauki kaza da kaza kayi kaza kayi kaza, sannan aka ambaci kafin hawa jirgin da Allah ya ce وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ورساها هذا الشيء كما تعفار عمتها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ورساها سنناتي حتى إذا جاء عمرنا وفارت كله الله ينهي إنه هكا عزيزي هكا أنك أكيد من فرقهم سورة بني إسرائيل فدن الله الحمد لله الذي أسرى بعبده
سبحانه
والله سورة التاسع
أنزل
على عبد الله يقول
أنزل على
عبد الله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأس شديدا وأنا لفظا قيما إن أنزلت ساشن كما تأيي زما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما amma sai aka jinkirta shi aka ambace shi bayan ambace wa lamme da Allah goyi wata wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani salan zance ne wanda dan adam ba yakan kwaikwayi wannan kira mun da yake cewa flashback wato in ka zo bada labari sai ka fada asalin wurin da yake muhimmancin sannan sai kuma ka koro kisa daga farko ka ji labarin wane ya rasu kuwa to sai sai ka bada labarin ai ya fita daga gida ne ya hadarin mota ko ya dade yana jinya na fata mun gane wannan irin shi ne wannan salan zancen Qur'ani ya mana da ya fara da wai bi kana Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhiduna hudwan qala a'udhu billahi an akuna minal jahil lafazu wato da aka ambata anan na an tadhbahu baqara da yasa aka ce su yanka sani al-imam al-mawardi yace shi yana gani abinda yasa Allah ya zaba muku saniya yace su yanka duk abinda ya sawwaka na dabbobin ni'ima ba saboda suna da tarihin bautar dan maraki wanda dan maraki kuma jinsi ne ga dabbar saniya watakila saboda a cire musu wani abu da ke cikin zukatansu na ragowar girmama wanda suke wa saniya a matsayin su na waɗanda sun taɓa bautu da mata wasu ya kanna musu saniya dabba ce kamar kowace dabba ana iya amfani da ita a kan kowace manufa wallahu a'lam wannan haka Imam al-Mawardi ya faru amma dai abin da ya faru kamar yadda za mu zo mu ji shi ne a kan kasama a kan tunanin yadda za a fito da wani hukunci ko wani mai laifi wanda ya tuya sai suka ce a tattakiduna hujwa wannan yana daga cikin galatinsu wato sun zo ne sun samu annabin Allah Musa alaihi salam a cewa akwai wani mutum a tajib wanda ba shi da ɗa namiji amma yana da ƙiyamace wanda ya aure da ita mijinta sai ya kasance mutum ne wanda yake famous yana da yana son kwaɗayin abin duniya yana so a ce an wayi gari wannan sarki na shi ya mutu da shi da ƴar su gaje dukiyar sarkin kuma sai ya tsawar rai to wata rana kawai sai ya decide bari ya aika shi lahira kawai yanda mutane suke yi idan suna son dukiyar wani ko su kashe shi wannan tsohon pattern ne na crime tsohon motive ne na kisa ana so a mallake dukiyar mutu surata sai ya je ya kashe shi bayan da ya kashe shi kuma sai ya ɗauke gawar daga estate ɗin inda shi mamacin yake sai ya je ya aje a wani estate saboda idan gari ya waye ina aka gazawa a kofar gidan wane to kaga ya zama prime suspect ya zama cikin manyan abin zargi akan cewa shi ya kisa idan ko da gari ya waye aka gazawa a wani waje daban aka bi aka samu wannan mutumin ya rantse da Allah cewa ba shi bane to da haka aka shiga cikin damuwa waye kisa waye ba yake kisa ba shi wannan da yake kisa kuma shi ne akan gaba wajen rura wutar cewa ai wani ne yayi a je gurin Annabi Musa ma a nemo hukunci kawai me ya kamata a yi shi to dai aka samu wata dattawa suka ce a'a ba a mu'amala da babban laifi irin kisan kai a irin haka to da haka je a nemi cikakken bayani ga Annabi Musa da ya kamata a yi su da aka zuwa Annabi Musa wai a wannan karan fa yanzu kamar sun yi hankali ke ba su gaban kansu ba ba su ɗauko wata mummunar fikira ko wani mummunar zance ba suka fi zuwa Annabi Musa alaihi salam cewa mun wayi gari mun ga ainihin wato wani an kashe shi kuma ga inda aka samu gawo shi shine muka muka ba mu fatawa sai ce to ku bari in tambayi Allah da za nan da nan Musa ya roki Allah Allah ya bashi mafita sannan ya ga musu cewa Allah ya ce ku samu saniya ku yanka ne kuma kai ce to shikenan mun gode bari mu je mu yanka saniya bayan shi yanka saniya ku tambaya da Musa me za a yi ka tarka za a yi da namanta ko menene sai ko suka ce Allah Musa a tattakiduna huzuwa zaka mai da mu ba mu da hankali ne kana mana izgiri ne wannan shine ba su amsa da cewa a'udhu billahi an aqula min al-zalim ina neman tsarin Allah daga yasan da kasance cikin wawaye malamai suka ce saboda idan aka yi mutum tambaya ana neman fatawa a wurinsa abinda ya kamata matsayin shi na malami ya amsa ma mai wannan tambayar da gwargwadon abinda Allah ya sanishe shi na ilimi idan ba haka yayi ba to abinda ya sanin shi istihza'i sanin shi jahilci ya maida abun zolaya ko ya faɗa mishi sabanin abinda ya kamata yayi ko ya fara wani surutu can da bai da ma'ana to wannan yana cikin izgiri da istihza'i sai suka fassara cewa annabi Musa izgiri yake musu shi kuma yake Allah da ke tsare shi daga jahilci domin izgiri siffa ce ta jahili ba siffa ce ta malaka ba tun daga nan suka samu zariya kuma tun daga nan suka bayyana irin ɗabi'ar su da aka san su da ita ita ce ta'annus wato wuce maka idarawa ita ce wato yin gaban kansu akan abin da ga shari'a ta ce su mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halimu daga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi zaruni matar tuku duk abin da ban muku bayani dalla dalla akan shi ba to ku bar shi yadda kuka ji shi fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati masailihi abinda ya halakar da yahudawa gabanin ku shine yawan tambaya yanzu ba mu ji akan wannan batun sani yana za ki tambaya wajen dozin guda daya ne kwanda da kuke iya tambayar nan abinda aka gaya muku da sai sa aikata sai da yace abinda ya halakar da wanda suka riga yin yawan tambayoyi sannan kuma an gaya muku ba za su amsa ba za su yi aiki da tambayoyi ba za su yi abin da aka ce ba shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam san da yake rayi ya hana sahabbai yawan tambayar ta annu tambayar abin da bai faru ba ka fara tunanin in ya faru ya za tambayar abin da ba kai ya shafa ba ka fara tambayar menene kaza ana so in za ka yi tambaya ka tambayi abin da ya shige maka duhu a addininka ko rayuwarka ko wani abu da ya shafe ka kai tsaye a kasuwancinka ko sana'arka ko iyalinka ko harkokinka na yau da kullum wato abin da zai amfane ka da gaske abin da zai warware maka wata matsala da ta shafe ka da gaske kar ka fara tambayar abin da kai wani abu ne ka ji can a wani gari ko wani abu ne ka karanta a wani littafi ko ka ji a wata fira ko kalla a wani fim ko wani shirin gidan TV ka zo kai packaging din shi zuwa tambaya da za ka aiko wa da malami babu kyau wannan wani mutum alama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wata tambaya mai hadari Allah ya tarfe shi da ita ana zaune yace kai yanzu ya manzo Allah ya kake gani idan mutum ya kawo matan shi da kwarto ko dai ya kashe shi ko kuma ku ce a kashe shi ko kuma ya kyale shi kwartan nan ya fice shi ce kai gaskiya akwai matsala ko ya wannan tambaya tambaya ce kawai da ya frame din ta a cikin imagination din shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ɗayan ku yake goya ne tambaya kan mugunan magana irin wannan shi sa ne yake cewa da aka hana mu tambaya sai muka kame bakin mu sai zama muna jin daɗi idan wani ya zo ba ko daga ƙauye shi ba yi da wannan doka a kan shi sai a ba shi dama ya ta tambayoyi in ko mu samu ilimi to wancan mutumin da ya tambayar ai ku bayan kwana biyu idan wace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah abin da fa wallahi ne tambaya kai dinnan Allah ya tarfi da shi nabi ya ce to ko ka kawo shi du ko kuma a maka bulala 80 a gadan bayan ka shine kawai kunci a lokacin so dan haka ana so mutum ya zama ya kiyaye kansa da yin tambayoyi waɗanda suke sun saba wa shari'a ko tambayoyi wanda abin da ya faru ba ko tambaya ta neman kure wanda yana so ya ji iya ina ne ilimin malam wannan duk bai da amfani to za ka yi tambaya ka yi tambaya akan abin da ya shafi addininka ko rayuwarka ko sana'arka ko iyalinka abinda da zarar an gaya ma aka je ka ci gaba yake shi to abin da Yahudawa suka kasa gadewa kenan za su suka ce atattakhiduna huzwa mu za ka yi wa izgilinci haka saboda jur'ar da ta'allukun su da kuma yadda suke da galabi suka wa annabin Allah Musa alaihi salam wannan magana a cikin aya malamin suka ce yana halaccin danganta wani laifi ga mutane da yawa wanda ake tsammanin suna da hannu a cikin shi a matsayin su nau'abin tuhuma kenan kaga sai Allah ya ce wa in qataltum nafsa zan bar miki Allah zai musu wannan abin nan da aka ce a nan misali in kana misali kawai inna Allah ya so kuma adab Abu Bakara kaza kaza za a zo a ce wa in qataltum alhalin wanda ya kisa mutum ɗaya ne amma aka danganta musu su duka so ya nuna halaccin idan aka samu wani laifi ko da ana tunanin mutum ɗaya ne ya aikata laifin ana iya pointing ɗin tuhuma a kan fiye da mutum ɗaya saboda a tantancewa ne ya nuna kuma halaccin danganta wa mutane abinda ɗayansu ya yi ce mutanen gari kaza ko mutane masu sana'a iri kaza ko mutane masu harka iri kaza misali kawai da kika yan siyasa suna da ƙarya ma'ana ko ba wani halawa ko ka ba ne ma ƙarya ba kuma duka yan siyasa ne makaryata ba to kace ai direbobin mota iri kaza ba su da kirki misali halawa kuma wani guda ɗaya ne maka ko kace mutanen gari kaza sun shahara da hali iri kaza duk wannan kana yi hukunci ne da abinda ka yi mu'amala sai zama da fa'idar haka idan ka san kana tsaye daga cikin mutane masu wata siffa iri kaza to sai ka guje wa abinda zai jawo dukkan na mutanen da suka idan kai direba ne ko kai ɗan siyasa ne ko kai ɗan sanda ne ko kai malami ne ko likita ne ko lauya sai ka guje wa abinda idan ka aikata da ya kwan zaki ya tsaya iyakanka to za a zaki dukkan ku ne amma ne ka ɗan sanda ka yi ƙoƙari ka guje wa duk wani abu wanda ya ka yi shi zai ɓata sunan sana'ar ɗan sanda a matsayin ka na malamin makaranta ko likita a asibiti ko ma'aikaci a wata hukuma sai ka guje wa abin da idan ka aikata bakin suna zai shafi dukkan masu irin sana'a ka ce ai laktarori kaza ne ai ƴan sanda kaza ne ai ma'aikata hukuma kaza kaza ne ina fata mun gane wannan aya tana nuna mana halin haka a aikace sannan kuma akwai hani game da yin mutane izgili babu kai yin mutane izgili domin siffa ce ta jahilai to da ainihin a dalilin Musa ya kafa su wannan magana da ya kunsu tsaya iya nan sai ba su ji ba sai suka tafi mataki na gaba suka ce qalu lana rabbaka
qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala إنه يقول إنا بقرة لا فارع ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
الله يشهد قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارع ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون suka ce sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka qalu lana rabbuk suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma yayi mana bayani yaya sabiyar take qala nabu sai ya ce musu innahu lalle shi Allah ya kula yana ce muku innaha baqaratun la faid yana ce muku lalle ita sabiya ce wacce wato take ba tsohuwa ba alfarid yal ajuz allati la tari wato guzuma kenan ko ba guzuma bace wala zikr kuma ba budurwa bace budurwa asaniya ita ce wadda haihuwa ta daya ko biyu ba kaman budurwa ta mutum ba ga budurwa a mutum ana nufa wadda ba ta aure mana za ta haihu to amma budurwa tsariya ita ce wadda haihuwa ta daya ko haihuwa ta biyu la farid ba guzuma bace wala zikr ba kuma ƴar batala ba ce awarun tsaka-tsaki ce ita al'awar min al-baqar ita ce baina-baina ta haihu kamar hudu ko uku a amma kuma bata tsufa yadda za ta kasa haihuwa ba, tana da karfinta, tana da nono, tana da haihuwa. A wannan bayyana zalika Allah ya ce musu fa'alu ma umaru, ko kuma Allah ya hakaito mana labarin cewa Annabi Musa ya ce musu ku aikata iya abin da aka gaya, kar ku sake tambaya, kamar yana musu ishara zuwa ga cewa kar ku sake yin wata tambaya. Kun ga anan ma za mu lura akwai dai ta'annutin. Me yasa suka ce ud'u lana rabbaka? Ba su yi amfani da irin lafazin Annabi Musa da yake inna Allah ya amurku, me yasa ba za su ce ud'u Allah ko istaghfirullah? Mun ba su kira Allah da kira na girmamawa ba, sai su ce ud'u lana rabbaka, tambayi mana ubangijinka. Kamar su wato wasu mutane ne daban ba Allah ne ubangijinsu ba, amma wasu mutane ne su masu zaman kansu ba ta cikin mulkin Allah, wannan yana cikin ta'annufin su. Sannan kaga anan yanzu da suka sake yin tambaya, to an ba su an rage wato faɗin wancan lafazi buɗaɗɗe, lafazin baƙara, inna Allah ya amurku an tanbahu baƙaratan, kaga na kira wanda take a cikin zancen tana nuna kowace irin saniya inda sun tsaya iya nan, kowace iri suka yanka, to sun cika hukuncin da Allah ya ba su, sun yi aiki da abin da Allah ya ɗora musu nan hukunci. Amma suka ce ba haka ba, suna buƙatar ƙarin bayani. To a wurin neman ƙarin bayanin nan shi ne aka rage, aka ce banda huzuma, banda ƴar ɓatala, sai dai tsaka-tsaki. Kaga an yi sun kawo sun jawo kansu an yi wato an taƙaita a yanayin saniyar bilwas da siffa. Duk da haka ne kuma sai ce mutar saniya tsaka-tsaki su yanka sai ba su ci bayan suna nan dai akan ta'annutinsu da mummunar ɗabi'arsu ta ainihin shiga hurumin da ba a ba su dama ba ta yawan tambaya mara ma'ana don neman jidali. Sai suka sake cewa قالوا لنا ربك.
قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. Suka sake cewa ka kirayi ubangijinka ka tambaya mana shi yubayyin lana ma lamma. Mun ji cewa tsaka-tsakin shekaru ake nema, ba guguma ba, ba ƴar ɓatala ba, to kala ba fara ko baƙa ko wake-wake ko ja ko wata yi, haka su suka jawo kansu wannan mutumin. Kalu kuna rabbaka yubayyin lana ma lamma, sai Allah ya amsa musu yake kala na Musa ya ce innahu yaqulu, Allah yana cewa innaha lallai yaqulu innaha baqaratun safara, sani ya ce faɗi-faɗi, fati'un launuha, tana da kala wanda yake mai tsananin tsizawa, wato wanda yake mai ɗaukar ido, in an gani kowa ya kalle ta sai ya ƙara kallon fati'un launuha, tana da ɗaukar ido, tana da yanayi, tana catching attention to mutane. Faqi'un launuha, Allah ya ce tasurru an-naziri, tana burge duk wanda ya kalle shi, ta burge shi, wato duk wanda ya kalle shi ce kai masha Allah, wannan saniya tana da kyau, a wannan saniya ta koshi, kai an yi kiwo mai kyau a nan. Kaga yanzu ba kowace tsaka-tsakin shekaru yake ba, a iya samun tsaka-tsakin shekaru fara ko ja ko wake-wake ko mai ruwan ƙasa su za su iya samun wani abu. Sannan kuma ba dole ya zama an mata lafiyayyen kiwo ta zama tana da irin wannan siffar mai kyau ba, domin wannan siffar na nuna cewa saniya ce ƴar gata, wata ke samun lafiyayyen abinci, wata ke cikin inuwa, wadda wata kila ba ta shan wata wahala. Da an ganta tasurrun nazirina, tana burge masu kallo. To kaji inda suka kai ta da kansu. Duk da haka mafi da garam sai kare cewa qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara shabalina,
qalu lana rabbaka ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
suka take cewa qalu bi'ra da rabbak suka ce ka take kira mana ubangijinka yubayyin lana ma hi ya bayyana mana ya ya take wannan hiya ne amma ana yin waqti da saka da ko yubayyin lana ma hi wato da dauri ya fata innal baqa lalle su shanin tashabaha alayhi suka kike mana nan albakar rabu wannan lafazin babu tabu albakar shawo kenan da yawa bakara guda daya ya rage cikin hanyoyin jam'i a larabci dama akwai jam'i da ake ta hanyar ƙara harafi shine asali akwai kuma jam'i da ake ta hanyar rage harafi shine kamar irin wannan baqaratun sai a ce baqar ko shajaratun sai a ce shajar naka innal baqar lalle shanu tashabaha alaina sarki kike mana kaga da su yi tambaya game da shekaru sun yi tambaya game da kala an gaya musu launinta yanzu kuma suna tambaya game da wani abu can daban da su ba su ne suke tambaya innal baqara tashabaha alaina lalle shanun sun rikirkice mana wa inna insha Allahu lamutadu kuma muna sanar da kai ya kai annabi Musa in Allah ya so da sannu insha Allahu za mu yi kokari mu ga an yi abin da ya kamata kaga anan yabi su take tambaya ta'allu malami sun yi magana akan cewa ɗaya daga cikin abubuwa biyu shi yasa suke ta yin wannan da'i da nan kar mu manta mun ji cewa shi wanda yake shine ya aika telefon shine kan gaba wajen faɗi tashi wajen neman jin ba'asi game da me ya faru wanda yana cikin ɗabi'ar wasu da ke yin laifuffuka a cikin mutane shi zai yi laifi kuma shi zai nuna ya ja gaba wajen bincike da neman wanda ya laifin saboda mene saboda tuhuma ta yi nesa da shi wani yana cikin mutane masu gadi a unguwa kuma shi zai yi laifi kuma ya dawo yana kamar da shi za a je gun 'yan sanda da shi za a bincike da shi za a yi kaza alhalin kuma shi ya wannan kaso ɓara saboda in an gan shi a cikin masu faɗi tashi da ɗaukar gabarin matsala to babu wanda zai kawo zargi a kansa to yana cikin mutanen da suke kan gaba wajen tafiya da kai kawo yana kuma a kwanciyar shi yana jin tsoro cewa idan ba aka zo bayani za a tuna ne a kan tsura ka yake ta kawo waɗannan uzurori da waɗannan tambayoyi don abin ya rikice gaba idan magana a yi ta janta har ta mutu wasu malamai suna ganin na daga cikin abin da ya sa suka dinga yin wannan tambaya wato suna bayin time suna fatan ne Allah ya fushe shi to shikenan ma an rabu da ku ko Allah Musa ya yi musu irin yanda ya musu a baya da ya ce musu udkhulu misra fa inna lakum ma idu misra fa inna lakum ma ta'altum ko to anan ma ina tunanin ya ce musu ku tafi can ku da yan sanda ku je ku tabbata cikin ku ba ruwa ba ruwa Allah da wannan shirman nan abin da suke fata kenan ko kuma shi abin da wannan wanda yake shi ne mai laifin yake fata ke tsaye ke na biyu kuma wato ɗabi'ar yahudawa wanda har yanzu da wannan ɗabi'a ɗabi'ar su ta wato shigegi da wuce iyaka akan iya inda Allah ya tsira ko mai za su yi sai sun zaƙi sun kalailece sun shiga inda aka hana su shiga za ka suka tambayi wannan tambayoyi cewa to yaya abin yake me za a ƙara musu na bayani menene siffar wannan saniya a dai musu bayani to sai suka yi sa'a a nan daidai wannan wajen suka ce wa inna in sha Allahu la muhtadun suka samu yanayi na wato sun fara yin laushi sun mai da al'amari ga Allah sun kuma yi ladabi ga Allah da suka ce in Allah ya so za mu shiryatu zuwa abin da Allah yake so to wannan ladabin da suka yi insha Allah madaukakin sarki ya ba su tawfiki na abin da yayi kuma ka ana so duk abin da mutum zai dinga yi ya dinga ladabi ga Allah madaukakin sarki a wajen maganarsa da tunaninsa yadda yake gudanar da al'amuran duk da haka sai suka ce sai Allah ya ba su amsa da cewa qala innahu yaqulu
innaha baqaratun la dalulun tusiru al-ardha wa la tasqi al-harfa musallamatun la shiyata fiha qalu al-ana jitta bil-haqq fadabaruha wa ma kadu yaf'alun.
Allah ya ce qala to Allah ya ce innahu yaqul na Musa ya ce musu Allah yana cewa innaha lallai ita baqaratun wata irin saniya ce la zalulun wacce ba a horar da ita ba a ba ta horo na aikin wahala irin aikin da shanu suka saba yi shanu suka saba aikin ko dai watsin noma ko jan keken shanu ko wani aiki makamancin wannan wannan tsari da za ta yi wannan dole sai an koya mata sai an horar da ita ta saba da wahala ta saba kuma da irin nechan aiki da take innaha baqaratun la zalulun tusirul ardh wannan jumla ce tafsiriya zalulun ita ce wato wadda aka horar don ta dinga noman ƙasa ta dinga yin kuɗa da noma a gonaki to ba horarriya ba ce wato ba za a ga alamar wahalar horo a tare da ita ba tusirul ardh wa la tasqil harsa kuma ba ta far ruwa ga gona akwai da gaskiya aikin da aka saba ma shanu shine ana koya musu jan babban guga daga cikin manyan rijiyoyi ko ƙoramu wanda za a dinga ban ruwa na rani a zamanna ko wuraren da babu injina na zamani wanda suke yi ba da ruwa to ba ta duka wannan aiki ba ta noma ba ta jan amalanke ba ta jan guga ba ta jan garma zaka tsari ya ce wata ke musallamatun lafiyayya babu wani aibi a jikinta babu alamar kanta a wuyanta yadda ake ɗora mata katako ko itace babu alamar ciwo a jikinta na wani saɗaure ko wani annoba ko wani ciwo cikin cikin dabbobi duka babu musallamatun lafiyata fiha a jikinta babu wani mele a shiya shine ya zama a jikin saniya baka akwai wani tambari fari ko a jikin saniya fara akwai wani tambari baki ko akwai wani zane wanda aka yi mata matsayin alama kamar wanda ake musu a kunne ko a huda kunnensu ko a shata mata wani zane a fuskarta ko a wuyanta ko a kafadarta don yin alama ko lamba duka babu wannan wanda duka wannan alama ce a kan tana shan wahala inda akwai a jikinta masu dabbobi sukan yi musu alamomi ko dai ta hanyar magani idan sun yi rashin lafiya a yi musu lalas ko kuma ta hanyar yi musu lambobi don a gane wannan saniya wane ne wannan saniya mai lamba ta nace ko wannan saniya ce iri kaza to lambobin akan yi su ne ko dai da fenti ko kuma da wuka da za a karta jini ya fito ko da karfe wanda za a saka a wuta ya ja sannan a dana musu a yi mata lamba 11 ko lamba x ko lamba w ko wani makamanta wannan duka azaba ce da duke fuskanta to duka babu irin wannan a tare da shi aga yanda an kara musu sufofi bayan cewa matsakaiciya ce a shekaru bayan cewa ni kala fatsi-fatsi wadda kuma babu alama wahala tare da ita sannan kuma wadda ba ta taba yin noma ba wadda ba ta taba horar da ita ba ba ta taba jan amalanke ba ba ta taba mata lalas ba Allah ya ce la zalulun tusiru al-ardha wa la tasqi al-harsa musallamatun la shiyata fiha la shiyata fiha akwai wanda suke karanta shi kamar hamza yana karanta shi da madda anan la shiya sai zama wato alamomi da yawa kenan Allah ya ce fa zaba huwa qalu al-ana jitta bil-haqq na'am suka ce to yanzu ka zo da gaskiya ka ji lalatattun mutane wato kamar ka ce duk abin da annabi sai ke faɗa musu amma ya ba gaskiya ba ne to anan kuma tabbas sun faɗi domin tun farko annabi Musa magana yake ga musu ta gaskiya abinda Allah ya faɗa yake faɗa musu amma saboda iya shegen suna rakin su ba su gamsu ba sai yanzu da suka ji abu ya kai ya kawo kuma sai ga cewa sun ka tilo tambaya lalle abin da ya fi karfin su sai suka ce to ai mun ji mun ji yanzu kake magana yanzu kai magana al'ana ji'ita bil haqqi yanzu ka zo da gaskiya alhalin kuma tun da can annabi Musa gaskiya yake gaya musu su ne dai ba ta ganin gaskiya ko ba su san ta ba ba su san yadda ya kamata su yi mu'amala da ita ba Allah ya ce fadhabuha sai suka yanka ta wa ma kadu ya falu da ƙyar suka samu suka yanka ta da aga musu wannan sukufin sai suka tafi kasuwa neman saniya iri kaza suka ci aikawa ƙauye ƙauye ruga ruga duk inda makiyaya suke don Allah muna neman wata irin saniya ce ga irinta la farijin wala dikrun awamun baina zalika sannan zalulun la tusirul arda wala tasqil harka musallamatin la shayta fiha sannan kaza kaza suke dinga rubuta waɗannan sufufu kaga kaban sun yawa yanzu bitar din ma ya ishe su ko yanzu ko aure da kake nema kace sai mace mai iri kaza mai iri kaza za ta fadi matan garin ba ta bayar ta za ta mota da sifar daya biyu ta rasa wanta wanta da 3 4 5 ta rasa wanta ba haka bane sai da aka ake ta dubawa alƙaryar nan gaba ɗaya ba bai yi wannan sani abu ya zama fitina sai aka ce a wani gari da ke makwabta akwai wata mata dattijuwa tana da saniya a gidanta ana sarar ta cika wannan sufufu sau da aka suka tsunguma suka tafi wannan gari suka je suna zuwa ko suka ga irin ta ce suka ce ko lallai ta yi aka ce babu da Allah muna so zaki taimaka da wannan sai ta ce ba ta ce rawa suka dinga hada ta da Allah suna roƙon ta Allah annabi ta taimaka musu sai ba ta ce rawa ba kaga su to su ne abin nan kenan addressable edge ta saka su on the defensive suka ga mata cewa ai saniyan nan kin ji abin da ake cewa kace to inda haka ne zan sayi muku ba dan halinku nawa ne faraki take faraki shine an yanka saniya an fe'e ta fatar ta za a cika ta da zinariya shine farashi ya suka iya shine wa ma kadu ya faɗu a lokacin sai ga ta kai ko dai makura ne kawai makura ko sai aje lahira isharat da ko ba mu ka hakura kuma mai ma Allah wani sabon laifi ba mu san kuma abin da Allah zai mana saboda haka suka je suka aka yanka ta suka ɗebo dukiya cikin dukiyar mamacin da ba an ce a tajiri ne an ce abinda aka ɗebo kusan sudisin dukiyarsa kusan 1/6 na abinda yake da shi na farin kuɗi shi aka aka zuba a kan kirgin saniyar nan sannan ya cika kamar yadda ake kullewa haka kamar yadda ake kulle dukiya a da to sannan shi ne farashin da suka biya shi sa aka ce wa ma kadu ya falun dama shi lafazin kada inda malaman arabiya suna da rigima a kan shi yana daga cikin af'alul muqaraba wanda suke kiran su to suna ba shi wani take cewa nafihu isbatun wa isbatuhu nafyun inda yake akwai malaman nahwu da wasu malamai muhaqqiqai da basu yarda da wannan ba ba ajin nahwu muke ba ishara ce kawai idan aka ce wa ma kadu ya faluna kaga akwai korewa wa ma kadu ba su kusa da su aikata ba to ma'anar shi sun aikata da wahala shine nafihu isbat an kore kada an yi negating dinta sai ya tabbatar inda kuma an yi isbat to sai ya zama an kore kenan kamar idan ka ce ya kadu zaituha yufi mai wanda ke cikin fitilla mai da ake sakawa kamar kalanzir ita wannan fitilla ana saka mata man zaitun ne ko ku shi kanki man zaitun din yana yayi kusa da ya bada haske shi da kansa ko da ba sa wuta ba to kaga ai bai bada hasken ba da aka ce ya kadu haka kamar da Allah ya ce akadu ukhfiha takin al-qiyama na kusa da in ki fada wa kowa labarin kaga Allah ai ya faɗi labarin bai koyi labarin ba ya faɗa a ce da kwata-kwata Allah bai faɗi labarin alkiyama ba shi ne akadu ukhfiha kaga shi ma isbat za ka in ka ɗauki kamar inda aka kore kamar inda Allah yake cewa idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, kaga lam yakad, in ya fitar da hannunsa yayi kusa da bai ganin hannun, ai yana ganin hannun amma da wahala. To da abin da ya zama wato sai an sha wahala za a aikata shi, ko da kyar ake aikata shi, amfani da kada sai a kore, kamar mari ha'ula'i kau la yakaduna yafqahuna hadisa, wannan wani mutane ne wanda ba sa fahimta da wuri, kaga suna fahimta amma sai an sha wahala. Ku zo da haka lafazin kada wani lafazi ne da malamai suke dabdala a kansa, wannan ne mahallin wannan kaddara, yana nan da yawa alqurani akwai dirasar da aka yi akai a take, sai dai adam ya ce fadabakuha, sai suka yanka ta, wa ma kadu yaf'alun, da kyar da zubin goshi, saboda sai da suka sha wahalar nema alƙarya alƙarya ruga-ruga ana ta nema, da suka samu tsada fiye da wanda za su iya tunani, sannan kuma ko da suka yanka ma ba su san me za su yi, domin ya abin da aka yanka aka ci musu kenan, ku je ku yanka ku feɗe ku kawo nama. Wannan yana gwada mana wato abin da ke cikin ɗabi'ar Yahudawa wanda ke ja musu fitina, kuma mu ma ana so mu guje mu irin wannan. Shi ne mene yawan tambaya mara ma'ana, in an ce a yi abu kaza kawai a je a yi, in ka je neman aure aka ce to ku je ku kawo sadaki, kawai ka je kawo sadaki, sai ka ce nawa ne, musamman a irin yankunan madinar na arewa maso gabas, al'adar su ba sa faɗa nawa ne sadaki, kuma duk abin da ka kawo ba sa cewa ya yi kaɗan, kuma ku ƙirga wala, misali irin ƙasashen Yola, irin Gombe, irin Bauchi, in suka ce ka je neman ƴansu sai aka ce to ku kawo sadaki yau Asabar, to abin da kake tsammanin kawai ka yi halin girma ka duba nawa ya cancanta kawai ka kai, amma kana cewa nawa ma ka fara ma lissafi ba za ka iya ba. To shi ne in aka ce maka a yi abu kaza ko kawai ka je kai, kar ka ce sai ka binciki yaya abin yake, kuma ga irin wannan halin girma ɗin. To na ɗaya kenan. Na biyu, yana nuna mana al'ada cewa ashe tun da can watan Banu Isra'ila suna da fasaha, suna da fasaha ta amfani da dabbobi wajen yin ayyuka na yau da kullum. Wannan ci gaban amfani da dabba ya daɗe a duniya, har ma wato an samu wasu dabaru kala daban-daban da ake bi, a yi noma da su, a yi ban ruwa, a yi abin nan a shayar da dabbobi ko makamantansu, yana daga cikin abin da suke. Duk da ya zo a cikin hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kawai da ke cikin Bukhari da Muslim, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa bai cewa wata rana wani mutum ya ɗaura wa saniya kaya, sai kuma yana ta dukan ta duka wanda ya wuce misali, saniyan nan sai Allah ya buɗe bakinta kawai ta ce mishi ma da haza kulik, Allah bai halicce ni don ka dinga cin zani na ba, Allah ya sakkare mana dabbobi don mai amfani da su a sha nono a ci nama a tara dukiya, kuma babu laifi a yi noma da irin wannan ayyukan da su, amma Allah bai bamu damar mu dinga zaluntar su ba, mai ta dukan su duka na rashin mutunci. Da shi ne sai ta ce mutumin ma li hadha khuliqtu, Allah bai halicce ni don ka ci zalina ba. Har sahabbai suka yi mamaki suka ce subhanallahi ya rasulullah, bakaratun takallamat, yawan da Allah saniya kuma da magana. Nabi ya ce kwarai kuwa saniya ta yi magana, Allah ne ya labarta mu, kuma ni na yarda da abin da Allah ya labarta mu, kuma Abubakar da Umar ma sun yarda. Abu Huraira yake cewa Abubakar da Umar ba sa wajen, wato saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da cewa sun yarda da shi, ya iya shan alwashi akan cewa ko da sun ji wannan labarin su ba za su mamaki ba, za su cikin ba sun yarda kai tsaye, su ma sahabban sun yarda amma dai sun mamaki. A shahidi a nan shi ne kaga sun sallar sai babu labarin cewa al'ummomin da sun daɗe suna amfani da wato sharan don yin garman noma ko don yin wani abu makamanta. To har yanzu ya halatta akwai wasu mutane da sunan wai su yan tausayin dabbobi da suke ganin cewa wai haka ba daidai bane. To Qur'ani da ya faɗa inda ba daidai bane da annan wajen Qur'ani da ya faɗa sai ya aibata mu. Yana cikin inda ake gane abinda Qur'ani ya yarda da shi. Sai yanda labari ya kai ya kawo idan Qur'ani ya ba da shi da ko wani abu wanda ba zai kyau ba. To sai Qur'ani ya yi ishara zuwa gare shi. Idan ko Qur'ani ya shiru aka yarda cewa ya yarda a yi ta. So da kai har yanzu ya halatta amfani da dabbobi don wasu buƙatu na rayuwa bayar da cin namansu da shan nonansu da yin amfani da kashinsu a matsayin taki da aje su a matsayin dukiya da ya halatta a yi wasu ayyuka da su wanda za su iya ba tare da an wahal da su fiye da abin da za su iya ba. Haka dabbobi dangin raƙuma da shanu da dawakai da dakai duka ana iya amfani da su gwargwadon abin da ya halatta gwargwadon kuma buƙata. To da suka yanka taniyar suka zo suka ce a ɗan Musa to ga shi mun yanka sai kuma yaya. Ka ɗan Musa shi musulmi ne wai suka san su. Kafin mu fassara wannan aya ko ne da gowar hukunci da malamai suka cire a can game da hukuncin bai ustal wato a yi cinikin wani abu wanda za ka kawo shi ke ka kawo ba a baka kuɗi ko sanar na yi tambayar da suka ce da matar ta ce ita ba za ta faɗi farashin dabbar ta ba sai an yanka an yi kaza an yi kaza. To ya yi kama da yanzu a ce ka ce ma wani ka buga ma wani waya yanzu a kasuwa a wuce ko kuma ka kira shi ma daga Kano cewa kana son waya mai iri kaza ko ka kira wani a Lagos kana son mota iri kaza amma ba za ka biya bai ta zo nan Abuja in ta ya tsari a hanya a tare shi in wayan nan yan delivery ba su kawo ta ba a tare shi in ya yarda haka to shine irin wannan. Ina fata mun gane wannan kai ke ce ma bai istala a faɗi siffofin abin da za a siya a faɗi yanayin shi a faɗi farashi idan aka kawo ya yi haka daidai to ciniki ya yi kuma in ka so ka iya ka ba da kuɗi kafin a kawo kayan kamar yadda wani zai kama doka cewa sai an ba da kuɗi domin nan Abuja da aka saba da irin wannan al'ada ta delivery ko za a wanda aka siya a kawo maka delivery a yi daga yadda ka ɗauka a app ko ka kira a waya sai ka biya su abinci ne ko kaya ne ko me sannan su kira su delivery ya kawo maka amma kuma an saba da cewa za su kawo shi sitta yadda aka faɗa saboda su ma ba za su taɓa yadda su ma kuskure ba in suka kuskure sun ɓata kasuwarsu za ka ƙi saye kuma za ka je cikin Twitter ka zazzage su shi kenan ka ɓata musu kasuwa. Saboda haka wannan yin cinikin ya halatta ko da ka ji wani ustazu mai zafin kai ya ce bai halatta ba iya zafin kan shi ko ya rabu da shi amma dai malamai sun ce ya halatta ina fatan mun gane wannan. To har a aure ma ya halatta domin a mutum zai iya auren mata da bai gani ba kawai ya aika ne an siffanta mai ita ko a hoto ya ganta ko kuma kawai ya ga wani mutum ne ya ba shi labarin cewa ina da kanwa iri kaza yake da Allah ina son ta ko kuma kawai daga zuwa gari ya je yana son ya auri a garin sai ya ce da Allah ina so a samu mini mace a garin nan na aura shikenan sai aka zo aka ce mishi ai an samu na take ya ce ai riga an daura aure ma bai ganta ba ko ba aure ya yi inda ya dabe da sai dai kuma saki ba zai ce a ba da kuɗi na hantu ce ne na ba ta mun gane wannan duk malami sun tafi da yawan da take hu daga cikin ire-iren waɗannan a tattaunawa ta almuhim sai take ce ya Allah ya tsawo ka tantun nafsa wannan shine farkon kissa shine kamata ya fara zuwa farkon kissa wa id qataltum nafsa ku tuna ka ambata musu sanda kuka kashe wani rai faddara'atu fiha nan ne ko faddara'atu fiha kuka dinga jifan junanku da ainihin wato a laifin kisa wannan yace wannan ne wannan yace wannan ne wannan yace wannan ne wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah kuma shi zai fitar da bayani akan abinda kuke boyewa wannan yana nuna mana girman laifin kisan kai wato hatta a cikin al'umma irin Yahudawa wanda suke lalatattu wanda suke aikata laifuka iri daban-daban ba haka wayi gari aka ce gagawa to abu ne mai hadari ne mai tashin hankali saboda haka akai ta bayayya akan ta yahuda wanda muka ji a baya cewa akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya haramta wanda su abun sa halatta kuma ko an ga mutun yana yi babu wanda ya damu kaman cin riba kaman yo Allah ƙarya kaman shan giya kaman zina ta zina ce da sauransu wanda da laifuka ne wanda al-istafin kaba'ira wato a wurin Allah laifi ne mai girma kaman yanda kisan kai yake laifi mai girma amma me yasa suka dauki sha'anin kisan kai da muhimmanci saboda laifi ne babba na farko sannan na biyu kuma saboda ya shafi rayuwarsu saboda shi kisan kai ba laifi bane wanda matsalar shi kawai a lahira tun a duniya yana da matsala duk al'umma da ta bari ana yin kisa a cikinta to ta haɗa kanta da rigingiwa ga mata farko za a cire mutane wato a natsuwar zaman lafiya sai a zama ana cikin matsanancin tsoro kamar yadda muke yi su wanda yake rayuwa inda ake kisan kai baya cikin aminci kai ma da kaji in kana da ɗan'uwa a can kai baka cikin aminci duk wani abu da ya faru za a fara buge-bugen waya ana cibiyar ina suwa ne motsi kaɗan ko hankalin shi ya tashi saboda babu aminci babu amana na biyu duk wani kisan kai da aka yi guda ɗaya idan ba a yi hukunci a kan shi ba zai iya haifar da wasu ƙarin kisan kai idan Allah ya wata ƙa'ida cewa walakum fil qisasi hayat ya ulul albab idan aka kashe wani ba da hukunci a hukumance ba to ƴan uwan shi na iya ba su ramuwa ko kuma su wanda suka yi kisan tunda sun ga ba a yi komai ba sun samu ƙarin ƙarfin gwiwa ta sake za ka za su da su yi na uku har su yi na goma abu na gaba shi ne shi da ake yin kisan kai to wannan mummunan laifi yakan zama nauyinsa ya fita daga cikin ƙwaƙwalen mutane da idan da idan aka yi kisa ƙwaya ɗaya hankalin mutane zai tashi ta baki ɗaya kai nufuwa ma da ta al'ada idan aka yi sai ko hankalin shi a tashi amma idan mutum kullum yana ganin mutuwa yau a yi gobe a yi idan kamar shi ma'aikacin asibiti ne ko mai yawan gaggawa wanka ne ko wanda yake aiki a makabarta za ka ci da cika damuwa da an yi mutuwa saboda ya saba ganin gawa yana ci gaba da taɓa gawa yana labari kamar yadda kana aiki a ofishin kada kana labari a kan kwamfutar ka me yasa saboda kullum yana ci to haka idan kullum ana ganin gawawwaki da ake kashewa sai a daina jin takaici a daina jin tsoro a daina jin tashin hankali abin ya zama kamar wani normal kamar wani a common occurrence wani abu da yake faruwa gama gari a to daga nan sai laifi ya yaɗu a cikin mutane daga nan kuma sai zukatan mutane su bushe kamar da zamu zo mu ji ya faru da ainihin su manu Isra'ila saboda haka shi sa suka damu da wannan kabiya ta kisan kai bari mu kwana ne insha Allah sau da kwanan lokaci idan mun zo a gobe za mu tashi daga ita dai wannan aya ta 72 faɗin Allah wa in qatantum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.